Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya tsallake rijiya da baya a wata tarwatsewar da wasu ƴan mutsumutsin jiragen sama biyu marasa matuka suka yi daura da inda yake karanta jawabinsa ga kasar ta gidan talabijin a birnin Caracas jiya Asabar. Hotunan talabijin sun nuna yadda shugaba Maduro da sauran jama'ar da ke wurin suka kadu yayin da ake ta jin karar fashe-fashe. Yan da'i'o'i kadan sai aka ga su kansu sojoji na ta kansu. Rahotanni na nuna cewa sojoji akalla bakwai ne suka ji raunuka. Daga bisani ministan yada labaran kasar ya yi jawabi ta gidan talabijin na kasar inda ya jaddada cewa shugaba Maduro na nan lafiya lau kuma yana kan halartar wani taron jami'an gwamnatinsa a yayin da ake kuma kan jinyar waɗanda suka ji raunuka. Kasar ta Venezuela dai ta fada cikin mummunar dambarwar siyasa da kuma tattalin arziki. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na kammala ziyararsa a kudu maso gabashin Asia yayin da ya isa Jakarta. To amma batun Korea ta Arewa shine ya fi dauki hankali tun jiya Asabar. Pompeo ya isa Jakarta jiya Asabar ne daga Singapore inda yayi ta samun bayanai koko aka yi ta samun bayanai masu cin karo da juna game da hudar Amurka da Korea ta Arewa duk kuwa da ci gaba da tattaunawar da ake yi kan batun kawo ƙarshen shirin nuclear Korea ta Arewa. Yayin da suke cikin jirgin sama hanyar su ta zuwa Jakarta, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta gaya manema labarai cewa Pompeo da ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho sun doshi juna yayin daukar hoto kuma suka sha hannu. A cewar Hita, Pompeo sai ya ce ya kamata mu sake wata tattaunawar. Sai ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa ya ce lallai na yadda akwai wasu batutuwa da dama da ya kamata tattauna a kansu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kama Su Wengwan, wani profesan da ya yi ritaya daga wata jami'a a lardin Shandong na arewa maso gabashin China a lokacin da yake kan hira da muryar Amurka, ya faru a wani lokaci mai sarƙaƙiya da gwamnatin shugaba Xi Jinping na ƙasar China ke fuskantar ƙalubale matuƙa. Masu lura da al'amuran yau da kullun sun ce wannan ne ma ya sa hukumomin tsaro suka yi wuf suka shiga murƙushe duk wasu take-taken ja da gwamnatin ƙasar ta 'yan communist. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ji Asabar ya ba da sanarwar ɗaukar matakan ramuwar gayya kan Amurka. Sanadiyar kakabar takunkuman da Amurka ta yi ma wasu ministocin Turkiyya biyu saboda ci gaba da ɗaure wani fasto ba Amurke. Erdogan ya bayyana waɗannan matakan ne yayin da yake jawabi a wani taron jam'iyyar mata a birnin Ankara. Ya ce mun kai zuciya ne har zuwa yammacin jiya, amma yau ina bayar da umarnin wato a kama kadarorin sakataren harkokin shari'ar Amurka da kuma sakataren cikin gida a kasar ta Turkiyya, a cewar Erdogan. Erdogan ya kara da cewa masu ganin kamar za su iya sa Turkiyya ta tsorata ta wajen furta kalaman barazana da kuma kakabar takunkumi marasa kan gado lallai ba su san ma Turkiyya ba. Tashin hankali ya barke a wani muhimmin gari a gabashin Habasha bayan da sojojin gwamnati suka yi yunkurin kwace wasu muhimman wurare bayan wani tashin hankali da ƴan sandan yankin. Sojojin tarayyar Habasha dauke da manyan makamai da motoci masu silki sun kutsa cikin jigjiga a yankin da ke daren jayan ƴan Somalia da daren ranar Juma'a zuwa safiyar jiya Asabar, inda suka mamaye ofishin shugaban yankin Abdi Mahmud Umar da ginin majalisar dokoki da sauran muhimman madahun gwamnati, abinda majoyi da dama suka gaya muryar Amurka kenan. Nan take dai ba a san dalilin kutsawar sojojin na gwamnatin tarayyar Habasha ba, to amma wasu majoyi sun ce gwamnati ne lallai ta turo su su je su aikata wannan. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. A kokarinta na inganta harkokin ilimi a kowane mataki, gwamnatin jihar Kebbi ta dauki yara da ke makarantun allo ko tsangaya fiye da 1,000 domin ganin sun samu ilimin addini da na zamani. Gwamnan jihar Sanata Atiku Bagudu ne ya bayyana haka a bikin saukar karatu da aka yi a makarantar da ake kira Gwandu Model and Primary School Zoro. Gwamnan, wanda shugaban ma'aikata a fadar gwamnati Alhaji Suleiman Muhammad Jarman Argungu ya wakilta a bikin, ya ce akwai buƙatar al'umma ta ƙara duƙufa wajen neman ilimi, saboda ilimi yana kawo cigaban al'umma da kyautata tarbiyya. Ga cigaban rahoton da Maryam Atu Muhammad ta aiko mana.
An bayyana ilimi a matsayin matakin kyautata tarbiyya da cigaban al'umma. Gwamnan jihar Kebbi Najeriya ne ya bayyana hakan a wajen walimar saukan karatu na ɗalibai maza da mata har da matan aure a garin Zauro da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta birnin Kebbi. Gwamnan, wanda shugaban ma'aikata na gidan gwamnati Alhaji Suleiman Muhammad Jarman Argungu ya wakilta, ya ambata cewa gwamnatin jihar Kebbi ta duƙufa a fagen samar da ilimin zamani tare da ƙoƙarin shigar da makarantun allo a matsayin wurin da ake samar da ilimin Islamiya da na boko domin rage barace-barace.
Tun zuwa wannan gwamnati, mai girma gwamna Sanata Abubakar Atiku Bagudu sai yake ga da cewa an inganta ilimi, domin ilimi shine gishirin koko, shine matakin kowane arziki, kuma musamman na ƙananan yara. Domin in ba samu ilimi da kamata samu mutum suna ƙanana, to ba za a iya samu manyan gobe waɗanda za su sa jagoranci bayan mu ba mu nan ba. Saboda gwamnati kowa ya sani tana tsaye ta ga da cewa ta ƙara inganta makarantun ne, kuma ba makarantun nan boko ɗaya ba. Nan wurin an faɗa akwai makarantun na tsangaya wanda gwamnati ta ɗauki yara kusan 1,000 ko kusan 2,000, kuma za a ci gaba da ɗaukar su domin a ga da cewa makarantun na Islamiyya ko makarantun na allo kamar da muka san su, an gwama ya su da makarantun ne irin waɗannan, ko dai ba a kai su na boko na gwamnati ba, a kai su ga irin waɗannan makarantun ne, domin ya kasance yaran mu su bar yawon bara bayan sun ƙara karatun Alƙur'ani, wanda kuma yin haka shi zai ƙara sa al'umma ta ƙara zama ta ƙwarai, kuma ya kasance irin gori da aka yi mana na cewa mutanen arewa mabarata na magana cewa jihar Kebbi ta ba da koyi ga sauran jihohi domin a yi koyi da ita.
Su ma ɗaliban ba a bar su a baya ba game da bayyana irin alfanun da ke tattare ga ilimin ya'ya mata, da farko ga Hajaru Shehu Yawuri.
Abinda zan iya cewa ga cigaban makaranta ga mata shine, a gaskiya mata rayuwarsu na inganta, ba kawai gidan mazaje za a karata yin abinci ba. Saboda mace in kika yi karatu boko da Islamiya, za ki koyar da 'ya'yanki, ba dole miji kawai zai tada 'ya'ya ba. Sannan kuma irin gida miji ba zai iya ɗauka da kanshi gaba ki ɗaya ɗawainiyar iyali ba, dole sai da taimakon mace. Kinga, in kina da ilimi za ki iya taimaka mishi, ki ƙara ba shi ƙarfin gwiwa ta da yaranku da kuma al'umma gabaki ɗaya. Nagode.
Nana Diya Kabiru daga Saido Municipal Tafizil Qur'anul Karim Central Box. A gaskiya dai abin da zan cewa a rayuwar mun ta yaya mata gaskiya ina jin dadi dan saboda mata na da amfani cikin rayuwar.
Yace an gama ya ga ilimi yaya mata cigaba ana samun cigaba fannin Islamiyya da kuma
ana samun cigaba na fannin Islamiyya da na kuma
fanni kamar me yake cigaba da ake samu.
Ta fannin karatun Alqur'ani
da
kuma da tarbiyoyi ga malamai ga uwayen yaya mata
kuma boko fa
shi ma boko ana samun ta hanyar tarbiyar malamai da uwaye ta hanyar samun idan ka kara aiki ne zaka samu aiki idan an baka ilimi mai amfani ne zaka samu aiki haka ci gaba da rayuwarka haka kai ga zuwa in ka je gidan mijinka zaka yi zaka san yadda zaka yi ka tarbiyantar da yayanka.
Sunana Maryam Usma Abba daga makarantar Zaidu bin Sabil Tafizu Qur'anul Karim ina Central Max. Gargadi na ga mata iyayen mu shine su ba mata su tashi su nemi ilimi na boko da na Islamiyya saboda yana taimako mu fanni da yawa da kamar karatun Islamiyya. In kin kai karatu kin ka sauka ko kin ka harce Qur'ani in kin kai aure gidanki babu irin wata matsala haka ta taso kin san yadda zaki magance ta haka ma karatun boko in kin kai shi ma yana taimako ko a wurin zama aure.
To da shike akwai wasu ƴan mata ire-iren ku da ba su samu zuwa makarantar boko ko na Islamiyya ba wacce irin kira zaki musu?
To gaskiya su koma makaranta saboda ilimi na da dadi in mutum ya ilimi zai ji dadin rayuwar shi kuma ilimi haƙƙin kowa ne.
Ita kuma gwamnati wanda kira kuke mata domin ta tallafa ma ƴaƴa mata domin ku samu ci gaba?
Ina kira ga gwamnati da ta ba su goyon bayan karatu ta koyar karantar shi su muhimmancin karatu kuma a sauzari kamar karatun makaranta karatu makarantar boko za a sa kuɗi masu tsada ba kowane uwaye ka iya biya mu kuɗi ɗiyan shi kuɗin makaranta ba sai su rage kuɗi a gina makarantun ne na kyauta don karatun ƴaƴa mata.
Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga Benin Kebbi Nigeria.
A wani bikin karama dalibai da suka nuna hazaga a wata makaranta mai zaman kanta a Gwandu shugaban karamar hukumar Alhaji Shehu Bagudu Dalijan ya yaba malamai da waɗanda suka kafa makarantar Gwandu Model and Science saboda irin hazaƙar da ɗaliban suka gwada wanda yace hakan zai ƙara ƙarfafa iyaye gwiwa su dukufa wajen ganin ƴaƴansu sun samu ilimi kamar yadda ya faɗa a wakilin sashen Hausa Maryam Atu Muhammad.
Duk wanda ya kai yaro ne wannan makaranta ya ga abin mamaki saboda yaro ƙanana waɗanda bai dan manin yaro ya iya wani abu yaran ga suna turanci suna rarrafci a wannan makaranta. Ganin haka zai sa uwayen yaro su ƙara kulawa da yaran su akai su irin waɗannan makarantun ne. Don haka muna kira ga duk wanda adda sarari ya tallafa ma yaro da ilimi kuma ilimi mai inganci. Makarantar tana horar da yara da nursery da primary kashi biyu da karatu addini da na zamani kuma kowa ya zo wannan wuri ya ga abin da yaran ga sun gudanar su. Don haka muna fatan abin ya dore a ci gaba a ba su gudunmuwa kuma muna kira ga gwamnati ta ƙara kulawa da irin waɗannan makarantun ne a kula da su yaran da kuma abin da aka gudanar su a wannan makaranta. Gwamnati ilimi naki ne ke ka bada ilimi local government suna bada ilimin kananan yare da sauransu. To muna kira ga gwamnati a bamu dama mu wasa gabanin kananan hukumomi mu kula da irin waɗannan makarantun ne kuma a bamu dan sarari irin tallafin da ya kamata mu ba su don mu ji dadin kulawa da su su kuma su ji dadin aiki da mu.
Daya daga cikin mahalarta taron Hajiya Rabi Muhammad Shalla ga abin da take cewa
cikin ikon Allah an fara da wajen yara su wajen 200 kuma ku kun zauna kun ga abin da suke iya aikatawa cikin lokaci dan kankanta cikin lokaci kankanta sun zo sun nuna muku abin da za su iya yi. Yara ne kuma dunnan cikin Gwandu suke ba su taba zuwa wani wurin su kai karatu. Yara na ga iyaye shi ilimi babu wani abin da ya kai shi komai ka tara a duniya kan tara ma yaro idan maka bashi ilimi ba aikin banza ne. To duk wani abin da mutum zai yi ya kamata ya yi tunanin cewa shi ba ‘ya’yan shi ilimi. Kuma wannan makaranta hukundi ba ba wa ilimin boko ne kawai ake bayarwa ba, da addini ake yi, da larabci duk koyo suke yi duk lokaci daya. Dan shi yaro kan shi abu da yake, komai akan koya mishi nan da ne ya yi.
Su ma ɗaliban sun bayyana farin cikin su game da ƙoƙarin da malaman makarantar ke yi na basu ilimi tare da yin kira ga takwarorin su da basu zuwa makaranta da su rinka zuwa makaranta. An ce waka daga bakin mai ita ta fi daɗi ga wasu daga cikin ɗaliban.
Fatima Usman, Gwandumo da Islamic and Science School, Primary 1. Na ji wurin jiki kware, ina musu kira su kama zuwa makaranta.
Sunana Ramatu Attahiru Sarki, jin daɗi.
Hassan Abubakar, jin daɗi.
Shikenan, wanda kina za ka yi wa ‘yan uwanka da ba su zuwa makaranta?
Ina kira da su kama zuwa makaranta kullum.
Baran Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya.
Duk da irin rahotanni da suke nuna cewa ana samun ci gaba ta fuskar ilimin zamani, alƙaluman wasu hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya suna nuni da cewa akwai yara sama da miliyan 10 a Najeriya waɗanda ba sa zuwa makaranta, galibinsu kuma daga arewacin ƙasar suke. Domin haka ne wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya zanta da Bunun Zazzau Alhaji Bala Muhammad Tijani kan rawar da masarautun gargajiya za su iya takawa wajen ganin iyaye suna ci gaba da saka ‘ya’yansu a makaranta.
Wannan kididdiga haka yake babu shakka, kuma abin bantakaici shi ne kididdigan ma ya fi yawa a wannan bangare, wannan zone ɗin da muke kunce, wannan yanki namu na arewacin Najeriya, Northwest kenan. Kididdigan ya fi nauyi a nan, dalili ko saboda jihohi irin su Zamfara, Kebbi da Sokoto har yanzu yawan shiga makarantu ko wace har yanzu yawan ilimi, karɓan ilimi yana ƙasa sosai sosai. Ina ganin in banda baccin jihar Kaduna tana cikin wannan yanki, da kila abinda za ka gani sai ya baka tsoro. Yawan kididdigan alƙaluman da zai fito na wannan yankin da sai ya baka tsoro. To amma alhamdulillah, duk da haka dai still muna ganin dan ci gaba da dan canje-canje a cikin wannan abubuwan. Illa iyaka abin kawai mu za mu ƙara kira ga gwamnati da kuma ƴan uwanmu, ƴan al'umma, shine a ci gaba da yakin ganin cewa mutane sun karɓi ilimin boko da na Muhammadiyan gabaki ɗaya, jinga ba wai a karɓi ɗaya a bar ɗaya ba, a ci gaba da wannan yakin, kada a gaji. Kuma bai da wani lokaci da za a ce wai ga lokacin da an zo, in ba an ga an cimma 100% ne ba na shiga makarantu ko ko na enrollment kamar da Bature ke faɗi. Ina ganin lokaci bai bu da za a ce wai bari a ɗan sassauta, a ci gaba ne da jawo hankalin jama'a, a ci gaba da faɗakarwa, a ci gaba da wayar da kai, a ci gaba da jan hankulan mutane da hukumomi. Na ganin cewa an yaki da kawar da irin wannan ɗabi'a na ƙin karɓan ilimi da makarantu da sauran makamantan wannan.
Gwamnatin jihar Kaduna ta fitar da doka na hana talla da kuma tabbatar da yara su je makaranta. Ya za a aiwatar da wannan dokan yadda zai inganta yara su je makaranta?
Mu wannan doka mukan mu muke matuƙar farin ciki da ita. Domin kusance mu dokan ta zo ne ta taimaka mana. Babu wani mutumin da zai ji an yi irin wannan doka ba zai farin ciki ba, zai ji daɗi ba. Domin mene? Mutumin yau da ya zo ya ce mun yi doka, dukkan wani abu nau'in da zai ɓata maka ci gaban ɗanka da gina shi ya zama mutumin kirki ko ya zamanto mutum wanda yake kan turba, ai mutum ne wanda yake son ka. Kusan in ce maka ma ya yi maka babban aiki ko babban yaki a cikin gidanka. To saboda haka mu muna goyon bayan wannan doka 100%, kuma muna ganin dokan ta zo a lokacin da ya dace. Kuma muna fatan Allah ya sa mai girma gwamna mu ma din zai ƙara ba mu ƙarfin gwiwan da za mu yi tabbatar mu da cewa an yi aiki da ita wannan doka. Kuma mu muna a shirye muke, kusan ma in ce muka a shirye muke don mu ba shi goyon baya na ganin cewa ita wannan doka ta yi aikin ta yadda ya kamata. Yau duk abinda za mu yi barin mu ga cewa ‘ya’yanmu sun samu ilimi ne ingantacce. Idan ka zo runabout din Leventis, yanzu za ka fita gari na kama hanya ka za ka fita kana zuwa runabout din Leventis, za ka ga wani katin billboard inda aka sa dole ne dan talaka ya samu ingantacce ilimi. Kullum na zo wucewa ta wannan gurin, nakan ji daɗin shi, nakan so ganin shi. Domin menene ai magana ce wanda yake ya kamata ya zo daga shugaban kirki kuma ta fito daga shugaban yadda ya kamata.
Mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu da ga tari ba tai ba da shi da jaki
mina raba tayin ba zan tara tin din din nan ba nana tare wa ka kasan mu nas wanda ta
binda gwamnati kanihi mu da ilimi Akwai ta koyo kapitali sukuli akwai na fasawa da kasuwanci duk wanda ba ilimi yau zamanin ga
ba inda na gani ba shi ya dane ne ya dada ne shi nene da
ba mu yi firamare ba amma mun yaki jahilci mun gane mu
daga jihar Taraba kuma akwai yaran makarantun firamare da na sakandare waɗanda suka yi wata bakwai yanzu ba sa zuwa makaranta saboda tashi-tashin hankula da suka raba su da muhallansu kuma inda suka koma ba a karbi yayan nasu a waɗannan makarantu ba ga ma rahoton da wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kone ya aiko mana daga Jalingo
daya daga cikin yankunan da ke fama da irin waɗannan fitinu shine karamar hukumar Lau wadda a halin yanzu makarantu da ke Mayo Lope sabon gida Kudaku Katibu, Misheli, Abare da Didango ke rufe. Ga wasu iyaye da ke zaman gudun hijira a Jalingo.
Musamman Kabande Special School Abare. To har wa yau din ba mu gane kai ba. To yara wani lokaci in suna makaranta sai jiwayi a Bolivia tashi. Sa sake a washi gaba daya. To da irin su Gavin sabon gida primary school duk irin rigibin ne har yanzu araba kwanci kansu a makaranta ba har yanzu to gaske abun gida ba mu kasawa yanzu yaran mu ba samu cin gaban su muke gani ba to gaske abun ya dame mu
sunana Maryam Abubakar
yau a makoni na uku kenan
sati biyu
yaya batun ilimin ƴaƴanku
wallahi yara na guda biyar biyu suna Islamiya sunan makarantan Musubau Sunna sauran uku suna na a primary Sayunti Mai Lope suna zuwa makaranta amma tun da muka dawo ne yanzu ba maganan makaranta wallahi zafi kamar zan mutu ni ma da kaina ina Islamiya yanzu ban samu tafiya ba na bar makaranta abin bai mana dadi ba gaskiya
wasu daga cikin iyaye da kuma dalibai sun koka bisa cikas da suka samu a yankurin su na cigaba da karatu madam kina daga ina ne
ni daga Katibu ne
yaya batun karatun yaranku a makaranta a Katibu
gaskiya a Katibu ana musu karatu amma da yanayin da ya same mu yanzu ya ƴan mu sun zo ba sa makaranta
me yasa ba sa makaranta
sun ce wasu mun biya kudi makaranta kuma mu yanayin da muka iske kanmu ba mu da kudi ba mu da abin da zamu taimake kanmu shi yasa kuma da ba kudi sai muka bar yaran suna zaune haka nan
to akwai kokari da aka yi da na tabbatar da sun shiga makarantar ne
yan
Red Cross sun zo sun ta yi magana an ci a shigar da yara da muka shigar da yara sun kori yara. Later on sai na primary school ne matan governor ta zo ta taimaka mana aka sa yaran primary school amma yaran secondary school yanzu suna zo ne haka nan.
Kusan wata nawa?
Kusan wata yanzu mu a nan muna nema wata 7 muna zo ne ƴaƴanmu ba su yi makaranta ba.
Baliki.
Ya ya. Wani makaranta kike?
Miss Rose na secondary
school. Yau kusan mako nawa kike nan?
Wata daya.
Kusan tun da kika zo akwai ci gaba da darussa da kike samu a makaranta?
Gaskiya ba na san.
Ya kike ci gaba da wannan?
Gaskiya bai min daɗi.
Sunana Abraham Bello. Dama ina makaranta a Katibu ina GDSS Dango tun lokacin da na dawo nan ban sake na shiga makaranta har yau kuma ina bukatar shiga makaranta na yi tom biyu yanzu haka ban shiga makaranta ba ina kira ma jihar Taraba Dala su taimake mu su shiga da ma makaranta saboda tun lokacin da mun shigo mun kokari a shiga da ma makaranta amma har yanzu ba mu shiga makaranta ba don Allah taimaka mana ba sa mu shiga makaranta.
Banda wannan rukunin al'ummai da ke zaune wuri guda da muka yi rahoto a kansu akwai batun ilimin su ma 'yan makiyaya.
A gaskiya wannan shiri ya cutu sosai a sakamakon tashe-tashen hankula da akan samu. Don haka da yawa-yawa daga cikin makarantunmu a ƙaramar hukumar Sardauna har yanzu ba su bude ba domin mutanen ba su dawo ba. Ba wasu suna Cameroon a halin da muke magana yanzu. Wasu suna nan sun gangaro suna jalingo sun watsu dai wurare da yawa to kaga dole makarantu su rufe ba wannan ba kafin wannan rikici karamar hukumar Wukari da Takum da wasu bangare da Ibbi musamman da wasu bangarori na Bali kaga nan ma an yi ta fadace da yawa inda makarantun mu da yawa nan ma gaskiyar labari sun rufe.
Na tuntubi kwamishinan ilimi na jihar Taraba Mr. Johannes Jigem kan gaskiyar al'amarin neman kudin makaranta da wasu makarantu ke yi daga wurin dalibai yan gudun hijira.
No, I'm not aware of that because we have already the minister already given directives to all
the masters. Ma'aikatar ilimi ta umarci shugabannin makarantun firamare da sakandare da su bar yan gudun hijira su yi karatu kyauta. Idan mai sauraro ya tuna farkon shekarar da ta gabata ne muka kawo muku rahoton kwamiti da gwamnatin jihar Taraba ta kafa game da tanadin ilimi ga yara cikin yanayin kota kwana. Ita dai wannan kwamiti wadda asalinta haɗaka ce tsakanin gwamnatin jiha da hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta tabbatar da ci gaban koyo da koyarwa ne a yankuna da aka sami yanayin fadace-fadace ko kuwa aukuwar bala'i. Na tambayi Alhaji Adamu Salihu Sani, jami'i da ke kula da ɗaya daga cikin sansanonin gudun hijira da ke Jalingo, ko wannan kwamiti ta zarci sansanin da yake?
Ba wani kwamitin gaskiya da gwamnati ta turo nan.
Kamar kungiyoyin agaji a kwanan suka zo su dubi al'amura na ilimin yara
nan. Abin da ya shafi ilimin yara kan ba su zo ba.
Kwamishinan ilimi Johannes Jigem ya ce gwamnati ba ta kauce wa manufar wannan kwamitin ba.
Last 2 weeks we able to supply.
Ina tuna makonni biyu da suka gabata muna garin mai nasarar raba abinci, uniform ɗin makaranta da kayan rubutu da ɗalibai ƴan gudun hijira daga Adamawa, Yobe, Borno da kuma Taraba. Ina kuma ganin kwanan nan cikin Jalingo muna da ɗanban sansanonin ƴan gudun hijira, haka ma Ibbi, Donga, Bukari. Abinda gwamnati ke yi shi ne tabbatar da an himmatu bisa tabbatar da yaran nan na ci gaba da samun ilimi. Masana na gani yawan barin aukuwar tsaiko ga gudanar da al'amuran ilimi kan iya haɓaka jahilci ɗaya daga cikin muhimman dalilai da ke ma janyo fitinu a arewacin Najeriya. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Masu sauraro da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chibahiro Dodo ne wanda ya daidai da sautin wannan shirin, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri.